bamu toshe kunnan mu daga surutai da tsaye gunguma da gulmace-gulmace da ake yi a kafafen yada labarai na zamani akan cewar shugabancin majalisar tarayyar Najeriya karkashin shi Right Honorable Femi Bajabiamila cewar wannan doka da muke kokarin kafawa don magance cututtuka masu yaduwa a kasar nan domin yin gyara akan tsohuwar doka ta Quarantine Act wadda ta fi sama da shekara 20 yanzu a kasar nan. Mutane suna yada labarai cewar an ba wa shugabanci wani kuɗi, wasu su ce dala miliyan 10, wasu su ce dala miliyan 20 domin mu yi wannan dokar, kuma yin dokar ba 'yan Najeriya zai amfanar ba, zai amfanar wa da wasu hukumomi ne da gwamnatoci na kasashen waje domin a cutar da 'yan Najeriya. Mun dauki mataki mai zafi akan wannan ko mun yarda yada wannan jita-jita cin mutunci ne ga shugabancin majalisar tarayyar Najeriya, cin mutunci ne ga ita kanta majalisa a matsayinta na hukumar da 'yan Najeriya suka zaba don su wakilci mutanansu. Saboda haka mun yi Allah wadai da wannan raɗe-raɗi da ake yadawa, kuma muna gaya wa 'yan Najeriya da kyakkyawar murya cewar abin da ake faɗa ɗin nan ƙarya ne. Babu wani mutum da ya tunkare mu da kuɗinsa don mu yi aikin da jama'a suka zaɓe mu a kansa. Babu wani mutumin da ya bamu kuɗi don mu yi dokar da za ta cutar da 'yan Najeriya kawai don biyan buƙatar wani mutum a wata ƙasa ba Najeriya ba. Kuma don mu ƙara tabbatar da wannan, mai girma shugaban majalisa da ra'ayin dukkan 'yan majalisa 360 mun yarda cewar mu ɗauki mataki na shari'a akan mutanen da suka ɓata sunan shugabanci da kuma majalisar tarayyar Najeriya, tunda waɗanda suke wannan surutai da gulmace-gulmace sun fito ƙarar saboda rashin kunya suna bayyana sunansu tunda ba a boye suke ba.
Mun san majalisa ne,
ba 'yan majalisa bane, ba za su rasa mai yiwa 'yan kanzagi a cikin mu ba tunda harka ce ta siyasa. Amma tunda an yarda aka kafa kwamiti na bincike zai wahala in ce miki wane ko wance ko wane, amma dai muna da sunayen waɗanda suka fara iza wannan wuta daga waje wanda ba 'yan majalisa ba. Amma dai majalisa a yau ta zartar da cewar a ɗauki mataki na shari'a, kuma ta kafa kwamiti mai ƙarfi wanda zai je binciki diddigin wannan ɓatancin da aka yi mana. Kuma a ƙarshe duk wanda aka samu da hannu a cikin wannan magana ta ɓata sunan shugabancin majalisa ko ɓata sunan 'yan majalisa ko kuma ita wannan majalisa mai daraja da albarka a Najeriya, to za mu ɗauki matakin da kowaye ya samu kansa a ciki zai yaba wa ayazaki.
Kun ji gidan da dokar kenan ko dai a'a za ku buɗe dandalin sauraron ba a son jama'a kanta?
Ai doka ba za mu jingirar da ita ba, ba za mu fasa aiki akan doka ba domin aikin da 'yan Najeriya suka zaɓe mu a kansa kenan. Kuma in ma muka ce za mu jingirar da doka, to wannan ya nuna kenan kamar zargi da surutun da ake yi ya yi tasiri akan aikinmu. Doka za mu ci gaba da aiki da ita. Mai girma shugaban majalisa a matsayinsa na wanda yake jin batutuwa na 'yan Najeriya, wata ma'ana mutum ne shugaba ne mai saurare, ya yarda duk da cewar an tura dokan nan ga kwamiti na duba ta kai tsaye ba tare da an yi saurari ra'ayin 'yan Najeriya a kanta ba, yau mai girma shugaban majalisa ya yarda a majalisance mun juye wannan hukuncin da muka ɗauka cewar dokar ma a bada dama ta koma a yi mata zama na sauraron ra'ayin jama'a, abin da ake cewa public hearing.